This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 5 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
A jawabin da ya gabatar a daren jiya Talata a gaban Majalisun Dokokin Amurka, Shugaba Donald Trump ya kara matakin sabon harajin da ya sanya wa kasashe abokan cinikayya Amurka. A jiya Talata, 'yar Majalisar Dattawan Amurka Elisa Slotkin ta ce kasar na bukatar sauye-sauyen da suka dace. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa ya samu wasiƙa daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky mai cewa Ukraine ta shirya ta hau teburin sulhu don kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine.
To kanin labaran kenan. A ci gaba da kawo muku abubuwan da suka biyo bayan babban jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ma ƙasa a gaban majalisar dattawa da ta wakilai. Za a ji ƙarin bayani, za kuma a ji cewa duk da fargabar yanayin tsaro, ana shirin inganta kafar sadarwar intanet a jamhuriyar Niger ta amfani da kayan Interlink.
Amfanin Starlink shi ne ba masu amfani da kafafen sada zumunta da intanet da wasu sauran abubuwa damar samun data mai kwari mai yusu.
Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji ke gabatarwa, inda yau shirin zai dubi batun kafa hukumar kula da harkar wato dabbobi. Za a ji wasu daga cikin ra'ayo masu sauraron mu, sannan albarkacin watan azumi za a ji darussan azumin Ramadan. Amma yanzu a gyara zaman a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jawabin da ya gabatar a daren jiya Talata a taron haɗakar majalisun dokokin ƙasar, shugaban Amurka Donald Trump ya kara matakin sabon harajin da ya sanya wa ƙasashe abokan cinikayya Amurka, ya kuma yi alƙawarin cewa za a ga ƙarin haraji nan gaba. Sauran ƙasashe sun yi amfani da haraji don alfanansu shekaru da yawa, yanzu mu ma lokacinmu ne, a cewar Trump a jawabinsa na farko a gaban 'yan majalisar dokokin Amurka a wa'adin shugabancinsa na biyu. Kalaman shugaban dai na zuwa ne bayan da ya sanya haraji na kashi 25 cikin 100 a kan kayayyakin da manyan ƙasashe abokan cinikayya Amurka guda biyu, wato Canada da Mexico, ke shigar da su ƙasar, ya kuma ninka harajin kashi 10 cikin 100 a kan kayayyakin da ake shigo da su Amurka daga China zuwa kashi 20 cikin 100. China dai ce babbar ƙasar cinikayya Amurka ta uku a duniya. Hannayen jarin Amurka sun faɗi, kuma ƙasashen uku sun yi barazanar mai da martani, abinda ke kawo fargabar faɗaɗar takaddamar cinikayya. A jiya Talata, 'yar majalisar dattawan Amurka Elisa Slotkin ta ce kasar na bukatar sauye-sauyen da suka dace, kuma ya kamata Amurka ta taka rawar gani wajen jagorantar kasashen duniya da dukkan suke da alaka, a yayin da ta mai da martani akan jawabin da shugaba Donald Trump ya yi a taron haɗakar majalisun dokokin kasar a madadin 'yan jam'iyyar Democrat. Ms. Lockin ta ce ya kamata farashin abubuwa kamar abinci, gidaje da kula da lafiya su sauka, kuma Trump bai da wani kwakwaran tsari na tankarar matsalar. Ta ce manufofin tattalin arzikin gwamnatin Trump za su yi mummunan tasiri ga Amurkawa a kowane bangare na rayuwarsu, ciki har da tashin farashin kayayyaki saboda ƙarin haraji da takaddamar cinikayya, ƙaruwar basussukan da ƙasar ke ci, da kuma yiwuwar durƙushewar tattalin arziki. Ms. Lotkin ta ce shugaba Trump na ƙoƙarin ba attajiran abokansa wata gagarumar dama da ba a taɓa ganin irinta ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka sani dai shugaban Amurka Donald Trump ya yi babban jawabi ga ƙasa a gaban majalisar dattawa da wakilai a ci gaba da dan tsakuro muku dan abin da ya saukaka. Za a ji wannan rahoto da babban wakilin muryar Amurka a fadar shugaban ƙasa ko ko wakiliyar muryar Amurka a fadar shugaban ƙasa Patsy Wadzikuswara ta hada kuma Sarfilu Hashin Gumal ya fassara. To sai a mana aikin gafara, ba za mu iya kawo muku wannan rahoton ba yanzu sai an jiman Allah ya yarda. Yanzu kan za mu kada Niger, inda kamar yadda aka ji a jamhuriyar Niger din ana shirin inganta kafar internet ta amfani da kayan kamfanin Starlink. Sai dai kuma hakan ya haifar da takaddama saboda a baya can an ce yan ta'adda na amfani da irin waɗannan kayayyakin sadarwa. Haruna Mambako, gare ka.
An daɗe hukumomin kula da binciken kayan da ke shiga suna hita daga jamhuriyar Niger suna sarbe kayayyakin sadarwa internet na Starlink musamman akan iyakar Niger Nigeria da zargin cewa kayan kanje ne hannuwan 'yan ta'adda da ke amfani da su wajen karfafa ayyukan su na yakoka da kasar. Wannan ya kai hukumomin kasar baiwa kamfanin na Starlink damar baje kasuwarsa a jamhuriyar ta Niger a halin yanzu da zumar bunƙasa harkokin yanar gizo ta hanyar samarwa 'yan Niger internet mai inganci, abinda ya sa halin yanzu ka baiwa dukkan masu bukata damar shigowa da kayan na Starlink bayan sun biya kudaden custom da na harajin ya haka, abinda ya janyo mabambanta ra'ayoyi tsakanin 'yan kasar. Na tambayi wani kwararre akan harkokin sadarwa na internet cewa da Umaru Saidi ko menene amfanin waɗannan na'urorin na Starlink.
Amfanin Starlink shine ba masu amfani da kafafen sadin zumunta da internet da wasu sauran abubuwa damar samun data mai kwari mai tsoka wanda sai ka jawo abun da kake so da quality kin shi, kuma zai baka damar ka hauda abin da kake so cikin dan kankanin lokaci. Duk abin da ya shahi dai amfani da internet zai baka kai aiki da shi ka samu biyan bukata, kuma wanda ba za ka samu kaciye wannan internet din ba kamar yadda kuka sani.
Yayin da hukumomin kasar suka baiwa 'yan kasuwa damar shigowa da kayan na Starlink biyo bayan cika ka'idodin da kasar ta shimfiɗa ga masu son yin haka, ko da yake akwai zargin cewa har yanzu 'yan ta'adda na amfani da irin waɗannan kayan. Shi sana tambayi Alhaji Abdul Malik Abara, shugaban 'yan kasuwa na jihar Tawa, shi wannan ko ba zai jefa shakku a wurin 'yan kasuwar ba?
Masu wannan sana'a za su tai su kawo abin su lahiya lo kuma su zo su auna, ba wani matsala na ba. Wancan zarge-zarge da gwamnati ta kai na diyo a taimar da sevare shi komai an ce a tsaya a kiyaye a san abin ga zai unhani al'umma ko ko ta wata hanya ta za a bi da shi don cuta ma al'umma. Ta gwamnati nan daidai na take wasu abubuwa da dama ta sa idanu kansu. To tunda ta sa idanu ta gane abinda taka zargin nan ba shi ne ba, kina aske kowa shi ta yi kasuwancin shi, kuma babu daddar na ce a mutum shi ta yi shisho a yi mai wani abu.
Sai dai abin ya haifar da mahawaroji a kasar, kasancewa waɗansu na ganin tunda har yanzu 'yan ta'adda na amfani da waɗannan kayayyakin na Starlink bai kamata a ɗage haramcin shigowa da su ba, in ji shekarau na Alhaji Musa mai nazarin lamuran tsaro a wannan kasar.
Shi duk abin da ya shafi rayuwar kasa musamman tsaron kasa da sauran lamuran kasa, to ya fuce a zo da wata dama wanda za a iya saki cewa an ba wani ko wata inci zai iya zo da abu ya biye diya. Alhali a baya an tuhumi wannan kayan da taimaka ma mutane mai gurbacewa da 'yan ta'adda.
Niger dai na ci gaba da dakon lokacin soma aikin kamfanin na Starlink a kasar domin bambanta nasu da na kamfanin sadarwa da ke aiki a cikin kasar a halin yanzu. Haruna Mambana, Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Tuwa gaida Haruna, yanzu kuma ga muryar da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yammacin jiya Talata cewa ya samu wasiƙa daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky mai cewa Ukraine ta shirya ta hau teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine ɗin tsawon shekaru uku kenan. Hakan abu ne mai kyau a cewar Trump a jawabin da yayi a gaban Majalisar Dokokin Amurka a jiya Talata. Ya kara da cewa lokaci yayi da ya kamata a dakatar da kashe-kashen, kuma lokaci yayi da ya kamata a kawo ƙarshen yakin. Ya kuma ce idan ana son a kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe, to dole ne a yi magana da bangarori biyun da ke fafatawa. Yadda Trump ya bayyana wasikar ya je daidai da abin da Zelensky ya rubuta a shafin sada zumunta a jiya, inda ya ce a shirye Ukraine take ta tattauna ba tare da ɓata lokaci ba, kuma zai yi aiki a ƙarƙashin jagorancin Trump don cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Zelensky ya ce ya yi da na sanin muhawara mai zafi da ya yi da Trump a fadar White House a ranar Juma'ar da ta gabata, kuma har yanzu yana a shirye ya rattaba hannu a kan yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da Amurka.
Tare da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi, siyasa da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan gabatar da shirin. Shirin zamantakewa ya tattauna da wakilan kungiyar Fulani ta Miyetti Allah Cattle Breeders Association, wato Magban ne, kan hukumar kula da makiyaya da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta jaddada. Lokacin da aka kirkiro Najeriya ne, 'yan boko ke ta fafutukar ganin gwamnatin tarayya ta samar wa makiyaya hukuma mai zaman kanta da za ta lura da harkokin kiwo da dangoginsa. Shugaban kungiyar Miyetti Allah ta ƙasa, Baba Usman Gelzarma, ya yaba wa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda ya samar da hukumar kula da makiyaya da harkokin kiwo don bunƙasa ɓangaren kiwon.
Ita gwamnatin Tinubu gwamnati ce wanda ta yi mana abin da ba taɓa yi mana ba. Tunda aka kirkiro Najeriya muke ta jan hankali a kirkiro mana ma'aikata na harkan kiwo, don kasancewa harkan kiwo karkashin ma'aikatan aikin gona ya sa an danne harkan kiwo, saboda haka duk kudin da ake sawa ma'aikatar aikin gona ana kashe su a aikin abinci ne, an yi burus da harkan kiwo. Shi yasa ma muka samu kanmu a halin da harkan kiwo take ciki yanzu, don burtuloli an toshe su, makiyaya an cinye su, wanda ma suna nan babu ciyawa a cikinsu, babu ruwan sha, ba kula, ba makarantu, ba waye. Kiwon har yanzu ana nan ana yin tsohon yayi ne, bayan duniya ta ci gaba yanzu akwai sabbin ka'idodi na harkan kiwo wanda ya fi riba, ya fi amfani da sauransu. To zuwan ita wannan ma'aikata dungurungum, kaga wato yanzu mun samu ma'aikata kenan wanda aka yi ta don kula da harkan kiwo kawai. Wato yanzu mun samu kaso, za mu fara samun kaso na kuɗi na musamman wanda za a sashi na harkan kiwo ne, kuma harkan kiwo za a kashe shi. Za mu samu ƙwararrun ma'aikata wanda damuwansu harkan kiwo ne kawai, kuma za a samu kayan aiki wanda duka za a kawo su akan harkan kiwo ne, noman ciyawa ne, kula da lafiyar dabbobi ne, tsari na zaunar da shi da Bafulatani kansa, ko ƙarƙashin rancin ne, ko ma ƙarƙashin tsari ne wanda ya dace da al'adarsa. Rancin da ake ɗaukowa a kawo na ƙasan Turawa abu ne wanda yake da tsada sosai, wanda makiyayanmu na Najeriya ba za su iya ɗaukan nauyinsa ba. Yawancin kashi 70 cikin makiyayan wanda suke da shanu 50-100 ne na iyali gabaki ɗaya, ba na mutum ɗaya ba. Idan ka ce su sayi fili, su yi noman ciyawa, su ba da ruwa, daga lokacin da za su sayi filin, su samu ciyawan, su ba da ruwan, sun sai da shanun ya ƙare, don shanun ake sayarwa a kula da harkokin yau da kullum. To saboda haka dole a samu masana ƙarƙashin wannan ma'aikata, a fito da tsari na zaunar da Fulani wanda ya dace da yanayinsu da al'adansu.
Amma su Fulani sun gane ko sun fara fahimta, kun fara wayar musu da kai?
Ai, tuntunin muke wayar musu da kai, amma ai an ce don bin yawa bai jin mai. Ai, abin da yake faruwa shi ne da yake an yi burus da harkan kiwo, bayan muna rayuwa a cikin wannan yanayi na ci gaba, su mun bar su can baya suna rayuwa, suna yin iya abin da suka gada iyaye da kakanni. idan babu wani yunkuri daga wajen gwamnatoci da suka shude don su wayar da kan Bafulatani, don su zamanantar da harkan kiwonsa, don su ilmantar da shi, don su yi kokarin zaunar da shi ta hanyar da ya dace da al'adarsa, sai aka bar su suna rayuwa kan al'adansu da suka gani iyaye da kakanni suna yi, kuma suna yin shi a matsayin shine kawai abin da za su iya yi don su rayu, don ba san wani abin da za su yi ba. Ni da ke muna nan muna zaune muna hira a matsayin ki na yan jarida, ni shugaba, don Allah ya sa muna da ilimi, ilimi ko neman sa ake aiba ba da shi ake ba. Gwamnati suka taimaka muka samu ilimi, shi yasa muke kan wannan matsayi. Inda ba a koyar da ke aikin jarida ba ki koya, sai an koyar da su kiwo na zamani da yanda ake yin shi kafin su fahimce shi su yarda da shi su yi. Saboda haka wannan ma'aikata tana da gagarumin aiki don a yi kokarin zaunar da su, za su yarda a zaunar da su. Babu wanda ya ƙi ci gaba, babu wanda ya ƙi kwanciyar hankali, babu wanda ya ƙi ya zauna a guri ɗaya, ayansa suna zuwa makaranta, harkar sana'ansa tana ci gaba, babu wanda ya ƙi wannan. Ita gwamnatin tarayya Allah ya sa ta sa isasshen kuɗi wajen bunƙasa harkar kiwo, amma ko yanzu mun ga yunƙuri na waɗansu cibiyoyi na duniya wanda suke ci harkan kiwo, wanda suke kokarin su zo su sa hannun jari don su bunƙasa harkan kiwo a tarayyar Najeriya, sai ba don wani abu ba, don naman Najeriya organic ne. Dukkan cibiyoyi na duniya na Turawa sun fi son irin naman Najeriya don ya fi lafiya. To don haka cibiyoyi da yawa suna yunkurin sako hannun jarinsu don a bunƙasa harkan kiwo. To waɗannan ƙalubalen muna fatan ita gwamnatin tarayya da shi wannan sabon minista da aka bashi, wanda shi ma namu ne ya shafe mu, zai rungumi wannan agwon ya tsaya ya yi aiki sosai don haƙar ta cin maruwa, don Bafulatani ko kuma shi makiyaye ya fara ganin canji, ya fara ganin amfanin wannan abin, yanda zai ci gaba da yanda zai yarda da shi don a samu ci gaba. Don ci gaba wannan al'amarin yana ɗaya daga cikin abin da zai kirkiro da zai farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya ta wani fanni daban, maimakon man fetur da aka dogara a kai, harkan kiwo ta isa ta riƙe al'ummar Najeriya baki ɗaya.
Sabon shugaban kungiyar Fulani ta Miyetti Allah a jihar Plateau, Ibrahim Yusuf Babayo, ya ce zai dukufa wajen wanzar da zaman lafiya ne tsakanin Fulani da sauran al'umma don cin gajiyar tsare-tsaren da gwamnatin ta samar musu.
Za mu je abin da ake kira sensitization, ma duka inda ya'yan makiyaya suke lungu da sako, mu nemi waɗanda suke da hali cikinsu su taimaka. Kar su dogara ga gwamnati kaɗai. Gwamnati kaɗai ba za ta isa kowa. Kafin gwamnati ta zo su ma su fara nasu. Gwamnati tana da plan na mai da 'yan gudun hijira. To ina roƙon ta kamar yadda na faɗa, kar ta duba wani kabilu kaɗai. Ta duba duka da Fulani. Kowaye akwai Fulanin da suke a nan jihar Plateau sama da shekaru 100-500. Ba wanda ya sani kamar yadda kowa ya zo jihar Plateau. To Bafulatani kamar yadda Bafulatani ya zo kowa ma zuwa yayi. Kuma iyaye da kakanni ana zaune lafiya ba tare da songoma ba. To ina kira ga gwamnatin tarayya, idan gwamnatin jiha idan ta zo mai da sauran al'umma ta gina ma Fulani ma masu guninsu su zauna, shine zai kawo mana zaman lafiya. Zan fara kira ga gwamna na jihar Plateau Barrister Khalid Mufwan, duk wanda yake a jihar Plateau na sani, yayi adalci duk abun da ya ba ma sauran kabilu ya ba ma al'umman Fulani. To wannan tsari na killace shanu gaskiya shari ne wanda yake da tsada. Domin kamar ni haka yanzu ina noman ciyawa, ina noman irin wannan ciyawa da ake ba ma dabbobi, na san irin kuɗin da nake kashewa, ba kowane Bafulatani ba zai iya yi wannan. Saboda haka killace shanu a rana ɗaya ba zai yi ba. Abin da nake kira ga gwamnati ta kawo tsarin da zai jawo hankalin tsauran kowane Bafulatani ya gani riban da aka za. Gwamnati ta sa kuɗi a wannan, akwai wanda ba za su iya ba. Kamar yadda shugabana ya faɗa, za ki ga kila a gidanmu akwai shanu 100, to kila mun kai 10 ko mun kai 20, duk mun dogara ga wannan shanu. To idan muka ce za mu ɗauki wannan kuɗin mu je mu yi mu sayo iri mu zo mu yi noman ciyawa mu saya taki, ba za mu iya ba. Saboda haka killace shanu a jihar Plateau, saboda ba dazukan da za a killace shanu ma, saboda haka wannan a jihar Plateau in zai zo ba yanzu ba.
Tashin hankali abin ki ne, zaman lafiya abin so ne.
Sakataren kuɗi na kungiyar ta Miyetti Allah a jihar Plateau Abdul Mumuni Umar Daɗi ya ce batun killace dabbobi da gwamnati ke ƙoƙarin yi akwai buƙatar nazari sosai.
Batun killace dabbobi mun har ga Allah ba mu da rayuwar wannan abun. Domin me in za ka killace dabbobin za ka samu gunda ya kamata a ce ka killace dabbobinka ana complain kila gona ne da kake da shi wanda za ka noma iya zamana ka killace dabbobin access na samun abincin zai zama da wahala za a iya introducing policy kaman mai kyau at the end of the day sai ka ga abinda zai zo ya biyo baya zaka samu ko ace kayan aiki wannan abincin dabbobin zai gagara in ka sayar da dabban da ka ciyar da ita ma sai ka ga ba za ka iya samun riba a ciki ba wannan masalan shine zai sa na ɗayan da ya sa ba mu cika goyon bayan wannan abun kuma policy da gwamnati za ta sa ta in theory zaka samu ba ita ne ake yinta in practical ba
to yanzu idan aka ce ka ba gwamnati shawara tunda dai wannan tsarin har yanzu kuna ganin kaman ba ku kai lokacin da za ku yi tsarin killace dabbobi ba menene ita gwamnati ya kamata ta yi domin tabbatar da cewa ta fahimci abinda ku kuke tunani da kuma ita tsarin da ta bullo da shi ta yadda za a samu fahimta
shawarin da ake za a ba zan ba gwamnati a wannan wurin ya kamata yadda gwamnati takan iya kawo taki da abubuwa na more rayuwa ma manoma ta dauki the same salo ta yi ma makiyaya ma haka da shekarun can baya ana rigakafi zaka ga an zo da magunguna direct daga gwamnati ana rigakafi da waɗansu duk wani abin da zai iya taimake harkan kiwo
ana
bin ruga-ruga ana yin shi a tare dabbobi a yi masu to amma yanzu gaba ɗaya an daina sai dai makiyayi shi ya tabbatar da yadda zai iya kula da dabbobin shi
a ce ta kawo kila ko abincin shanu ne a rarraba kamar yadda su ma manoma yake ba su taki da sauran kayan amfanin gona
in an bi wannan hanyar zai kayatar
Tuni dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara gudanar da aikin samar da wurin kiwon dabbobi na zamani a fili mai hekta 98,000 a gundumar Lamba da ke karamar hukumar Wase a jihar Plateau. Gwamnan jihar ta Plateau Caleb Mutfang ya ce gwamnatin jihar za ta bunkasa filin kiwon don haɓaka tattalin arzikin Najeriya.
We will strategize with the local communities, with the security agencies to drive away these bandits.
Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan kenan ke cewa za mu hada kai da al'umma da jami'an tsaro don korar 'yan ta'adda da ke dajin.
Those who are genuine pastoralists, we are going to give them an opportunity to come into the modern era and reap from the livestock economy.
Yace masu kiwo na ainihi ne za a ba su zarafin shiga tsari na zamani don samun ribar kiwo da inganta tattalin arziki. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu baki da.
To a gaishe ki yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kace Najeriya kenan. Sai ka ji Dangote da NNPCL sun ce sun rage farashin man fetur amma kuma idan ka je gidan mai sai ka ga akasin haka. Amma da a ce karawa aka yi nan take zaka ga karin ya fara aiki. Allah ya kyauta. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. Kace Allah ya sa kwalliya ta biya kudin soso da sabulu har ma da turaren fesawa game da taron koli na gaggawa da shugabannin kasashen Larabawa suka kira a kasar Masar da nufin shata sabuwar makoma ga zirin Gaza wanda Isra'ila ta yi wa kaca-kaca. Sai kuma ra'ayin Bulama Chelumi Galaba mai cewa janye tallafin taya kasa da kasar Jamus ta yi wa Rwanda akan rawar da take takawa a yankin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a gabashin kasar hakan abu ne mai kyau muna fatan sauran kasashen duniya baki daya za su bi sahun Jamus domin kawo ƙarshen zubar da jini a kasar Congo ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Suleiman Ahija Buhari kace masha Allah alhamdulillahi Na fara da wannan kalmar ne kan ƙara samun sauƙin farashin kayan abinci a ƙasar Nijar kamar shinkafa, sukari, man girki, hatsi, dawa da dai sauransu. Muna kuma godewa 'yan kasuwarmu da gwamnatinmu game da kokarin da suke yi don samarwa talakawa sauƙin tsadar rayuwa. Daga ƙarshe, Allah Ubangiji ya kawo wa ƙasar mu Nijar zaman lafiya da kwanciyar hankali, amin summa amin. To, ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan, yau sai ku ci gaba da rubutuwa, sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
Gaishe ki, yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari darussan azumin Ramadan.
To, sunana Zayanu Marafa daga Kebbi Fakai local government. So, idan aka yi magana watan azumin Ramadana, wata ne mai albarka sosai, sannan kuma wanda duk wani musulmi a faɗin duniya zai koyi darussa daban-daban. To, daga dai cikin darussan da na koya, akwai karin kusanci wurin Ubangiji, sannan da yanayin taimakon da ake samu ga al'umma, don saboda yanzu gaskiya dai bakin gwargwado al'umma sun wa'astu ga faɗakar karwar da malamma suke yi kan taimakon 'yan uwa da taimakon juna. To, gaskiya abin ya samu karbuwa sosai, don saboda yanzu duk inda zaka bi ko shiyoyin yamma zaka ga al'umma sun dawo wurin tafsir, sannan zaka ga ko ina ana ciyawa, ana kokari kowa a faranta mishi, a sa mishi wannan farin ciki na watan azumin Ramadana garan shi. To, suna cikin gaskiya darussan da ni kaina yau a ce ina da zarahi, ina da sha'awa da yau a ce gani ina ciyawa, gani ina daukan nauyi na ayyukan addini sosai. Suna cikin darussan da na koya, sannan da ƙarin kusanci wurin Ubangiji na karatun Alƙur'ani, sannan da ayyuka na alkhairai wanda zaka ga ana ta yi duk sanda duk inda zaka yawata kwana-kwana zaka ga da abubuwa na ana yi na tarbon watan Ramadan, kuma sannan na tabbas zaka tabbatar da ana cikin watan Ramadan, wata mai alfarma.
To, menene shawara ka ga sauran al'ummar musulmi?
To, shawara ta ga sauran al'ummar musulmi, duk wani abu wanda mutum yake ganin zai jawo mishi kusanci wurin Ubangiji, to yana da kyau a ce ya ƙara ƙwarin gwiwa wurin yin shi. Sannan duk wani abu wanda ba daidai ba, don saboda duk aikin da zaka yi na alkhairi, to ana ruɓanya ladan ne a baka. To, ga ko duk sanda aka ce ana irin ga aiki, ya kamata ko a ce wata ne na alkhairi, don haka yana da kyau a ce mu ƙara yawan alkhairin da ma muke yi, don saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kene yana ƙara ƙarin alkhairi duk sanda watan Ramadana ya kama da kyauta da jawo al'umma ga jiki, ana nuna musu su ji tsoron Allah, su tsaya su yi ibada yanda ya kamata, sannan su kasance masu kyauta.
To, da fatan an amfana. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa'a ta kai.
A jawabin da ya gabata a daren jiya Talata a taron haɗakar majalisun dokokin ƙasar, shugaban Amurka Donald Trump ya kara matakin sabon harajin da ya sanya wa ƙasashe abokan cinikayyar Amurka, ya kuma yi alƙawarin cewa za a ga ƙarin haraji nan gaba. Sauran ƙasashe sun yi amfani da haraji don alfanansu shekaru da yawa, yanzu mu ma lokacinmu ne, a cewar Trump a jawabin nasa na farko a gaban 'yan majalisar dokokin Amurka a wa'adin shugabancinsa na biyu. A jiya Talata, 'yar majalisar dattawan Amurka Elisa Slotkin ta ce ƙasar na buƙatar sauye-sauyen da suka dace, kuma ya kamata Amurka ta taka rawar gani wajen jagorantar ƙasashen duniya, a yayin da ta mai da martani a kan jawabin da shugaba Donald Trump ya yi a taron haɗakar majalisun dokokin ƙasar a madadin 'yan jam'iyyar Democrat. Ms. Slotkin ta ce ya kamata farashin abubuwa kamar abinci, gidaje da kula da lafiya su sauka, kuma Trump bai da wani kwakwaran tsari na tunkarar matsalar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yammacin jiya Talata cewa ya samu wasiƙa daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky mai cewa Ukraine ta shirya ta hau teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine ɗin tsawon shekaru uku kenan. Hakan abu ne mai kyau, a cewar Trump a jawabin da ya yi a gaban majalisar dokokin Amurka a jiya Talata. Ya ƙara da cewa lokaci ya yi da ya kamata a dakatar da kashe-kashen, kuma lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen yakin. Ya kuma ce idan ana son a kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe, to dole ne a yi magana da ɓangarori biyu da ke fafatawa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta tafiya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Resignation da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.